sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum da fatan ana shin hanci lafiya. Mahmud Lalo ne tare da Babu Yakubu Makeri da sauran abokan aiki muka sake dawowa da wani sabon shirin a daidai wannan lokaci yau Laraba 29 ga watan Maris din shekara 2023. To a cikin shirin namu ne yanzu za ku ji cewa a Najeriya an fara dambarwar neman shugabancin majalisun dokokin kasar bayan da aka kammala babban zabe a kasar. To ko yaya masana ke kallon wannan waina da ake toyawa?
Yanda za a yi fafutukan neman shugabancin ta zai yi tsauri da yawa saboda waɗanda suka yi shugabanci na takwas da na tara kidama da na bakwai akwai alamun sun samu wato ba galaba ba kawai sun samu amfani sosai na siyasa a ƙasa da kuma wata na dukiya.
Muna kuma tafa da shirin ciwon kyamace wanda Aisha Ma'azu za ta gabatar da kuma sharhin jaridun ƙasar Kamaru. Amma fa duka sai mun fara da shan labaran duniya tukuna.
Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Baba Yakubu Makeri. A jiya Talata Amurka ta kakaba ta kunkumai akan wasu mutane shida ciki har da 'yan uwan shugaban Siriya Bashar al-Assad game da rawar da suka taka wurin yi ko aikewa da kwayar Captagon wani kwayar magani mai hatsarin gaske a cewar ma'aikatar Bitar Malin Amurka. Safaran wannan kwayar ta Captagon kiyasi ya nuna cewa tana samar da biliyoyin dala kana takunkuman kuma sun bayyana rawar da wasu masu safarar miyagun kwayoyi na kasar Lebanon ke yi suke takawa da kuma iyalan Assad da suka mamaye safaran Captagon da suke amfani da kudin wurin taimakawa gwamnatin Siriya. Siriya ta kasance a sahun gaba inda aka fi yin Captagon mai tsananin sanya maye wanda galibi ake cinikinsa ta kasar Lebanon, inji Andrea Gaki, Director sashen kula da kadarorin kasashen waje na ma'aikatar Bitar Malin Amurka. Gwamnatin Assad ta musanta hannu a cikin yin maganin da kuma safarar shi tana mai cewa ita kanta tana daukar mataki na hana cinikin wannan aikin da ake samun tsadanin riba. Jakadar Amurka a Somalia ya ce ayyukan sojojin gwamnatin Somalia akan kungiyar Al-Shabab ya sa kungiyar 'yan bandigan ta rishi kashi ɗaya cikin uku na yankunan da ke hannunta. Hare-haren da Somalia ke jagoranta sun maido da ikon ƙasar Somalia zuwa kashi ɗaya a cikin uku na yankunan da Al-Shabab ke yi wa mummunan mulki a baya. Larry Andre ya shaida wa muryar Amurka a wani saƙon email. Kawo ƙarshen zaluncin Al-Shabab wani mataki ne mai muhimmanci ko kuma kawo ci gaba wajen farfado da Somalia baki daya. To a watan Janairu Amurka ta bada gudunmuwar makamai ga sojojin ƙasar Somalia don tallafawa aikin yaki da Al-Shabab. Har ila yau Amurka tana horar da jigajigan sojojin Somalia da aka fi sani da DANAB wanda ke nufin walƙiya kuma ita ce ke jagorantar farmaki da ake kaiwa Al-Shabab. A cikin wannan mako gwamnatin Somalia ta bayar da rahoton cewa hare-haren da sojojin suka yi wa kungiyar ta'addancin ya kai musu mummunan asara a cikin watanni shida da suka gabata. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Rundunar sojan kasar Rasha ta sake harba wasu makamai jirage mara matuka wanda Iran ta kera a birnin Kyiv da kewaye, amma dakarun tsaron saman Ukraine sun harbo kusan dukkanin su. Kawo yanzu kuma ba a samu rahoton asarar rayuka ba kamar yadda rundunar sojin saman kasar ta bayyana a jiya Talata, yayin da ake ci gaba da gwabza kasar kazamin fada a ciki da wajen Bakhmut a gabashin yankin Donetsk. Shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky ya kai ziyara a wasu garuruwa guda biyu da suka sha fama da yaki a arewacin Sumy, inda aka gwabza kazamin yaki bayan da Rasha ta janye daga wurin. Wani jami'in Amurka ya bada sanarwar goyon bayan daukar matakin kotu don hukunta laifin ta'addanci akan Ukraine. Tankoki 18 da Jamus ya taimaka wa Ukraine sun riga sun isa a kasar.
To an jima kaɗan za mu kawo muku ƙarshen labaran duniyar, amma a halin yanzu bari mu duba wannan rahoto. Gabanin kaddamar da shugabannin majalisar dokokin ƙasa ta goma a ranar 13 ga watan Yunin wannan shekara da muke ciki, yakin neman zaben shugabannin majalisar na ƙara zafafa duk da cewa jam'iyyar APC wacce ita ce take da rinjaye zuwa yanzu bata riga ta sanar da shi yadda shugabannin za su fito ba. To ko rashin jituwa da ya bayyana tsakanin kudu maso gabas da arewa ta tsakiya da kudu maso kudu zai iya shafar zaben shugabannin. Wakilin muryar Amurka Madina Dauda ta duba mana wannan batu ga kuma rahoton da ta hada mana daga Abuja.
Akalla ɗan majalisar dattawa 98 cikin 109 ne hukumar zabe mai zaman kanta ta ƙasa ta baiwa takardar shaidar cin zabe makonni biyu da suka gabata kuma jam'iyyu bakwai ne suka lashe kujerun sanatocin inda jam'iyyar APC mai mulki ke da kujeru 57 jam'iyyar PDP tana da kujeru 29 jam'iyyar Labour tana da kujeru 7 sabuwar jam'iyyar NNPP tana da kujeru 2 SDP na da kujeru 2 yayin da ABGA da YPP suna da kujeru 1 kowannen su ko da yake akwai wasu ƴan majalisar da ke kalubalantar zabuka a kotu amma wannan bai hana yakin neman zaben waɗanda za su zama shugabannin majalisar dokoki ta 10 ba yakin da ya kamari shine na shugaban majalisar dattawa da na shugaban majalisar wakilai makanin harkokin siyasa kuma malami a jami'ar Abuja Dr. Faruk Bibi Faruk ya nazarin batun zaben shugabannin yana cewa
to a irin tunani na wannan mai zuwa ta 10 bambancin farko da za ta iya samu ko kuma canji kadan da za ta iya samu shine yanda za a yi fafutukan neman shugabancin ta zai yi tsauri da yawa saboda waɗanda suka yi shugabanci na 8 da na 9 watakila ma da na 7 akwai alamun sun samu wato ba galaba ba kawai sun samu amfani sosai na siyasa a ƙasa da kuma watakila na dukiya wanda yanzu masu bukata suna da shaukin san a samu to wannan zai sa watakila za a iya samun dan tuntube ga irin tsari na karba-karba da ake yi to kamata a ce yanzu tun da dan kudu maso yamma ya samu to watakila a nemo dan kudu maso gabas wato Inyamuri ko watakila ma can Inyamuri can kasa kudu maso kudun amma saboda takara da za a yi mai karfi za a iya samun dan arewa da yawa su nema ko kuma mamba hankali ma a cikin yarbawan ma wasu ɗan kudu maso yamma ma wasu su ce suna so to wannan zai kawo dan takaddama wanda watakila zai iya bambanta yanda da aka rinka samu ba tare da matsala sosai ana hayafiwa a hakura a barwa wasu ba. Na biyu yanda shugabancin Bola Tinubu yake nunawa a da inda ya rike mulki ba mai dauke kai bane ya ce sai abin da wasu suka yi akan musamman wa'annan mukamai. Kin tuna a lokacin Buhari lokacin da ya hau 2015 dauke kai yayi ya ce da abin da za a yi ayi aka je aka yi bukola kuma ya zo yana yakar abu. To da alama shi watakila Tinubu tun rangini ta Lanzani zai tsaya ya fitar da irin abin da yake so da ƴan takarar da yake so kuma ya ba su goyon baya.
Ɗaya cikin ƴan majalisar dattawa da ya nuna sha'awarsa na zama shugaba kuma mai wakiltar jihar Niger ta gabas Sani Musa ya tsokaci yana cewa
muni akan gaba saboda za mu bugi kirji mu gaya ma duniya cewa mun ba shi shugaban kasa mai zuwa kuri'u da ya fi na ko'ina saboda idan ka duba ba wai yawan kuri'u ka miliyan 2-3 ba a'a mun ba da miliyan 1,600 amma an ka dubi PDP da ke bin mu miliyan 1 da wani abu suka da dago ɗaya ko suka samu akwai bambancin kusan 470 babu sashi a kasar nan da ta bada irin wannan saboda haka ko za mu rike gijinmu muka dawo majalisa mu nemi duk abin da kowane sashi zai iya nema muna da iko muna da ƴanci mu nema
shi ma sanata mai wakiltar Kano ta Arewa Barau Jibrin wanda shi ma ya nuna sha'awar shugabantar majalisar dattawa yayi bayani kamar haka
duk waɗanda suka fito na fi su kwarewa kuma tsarin majalisa dama don shugabanci magana ce ta kwarewa ba magana ce ta kawo wani abu ciki wanda za a ce ko addini ko ruwa da sauransu kuma in ma haka ɗin za a kawo ai mu ɗinnan da muka fito daga Northwest Arewa maso yamma mu ne muka suka fi taka rawa a duk kasar nan gaba ki wajen bawa ainihin wata shugaban kasar ƙura'a mun ku haka ne wannan kuja ta mu ce ba ma maganar ta mu bace ganin shi a danta shi hukuma ƙurewa abe da ci an shigo da wani abu wanda kuma zai kawo tanaki akan wannan al'amari musu ba so muke shugaban kasar ne saki cin zabe nan gaba saboda mun ga abin da yawa jihar Lagos inda ya maida jihar Lagos ta zama ita ce daya akan tattalin arziki a kasar nan kuma shekara 8 ya amfani da su wajen wannan to haka ban da san ya saki samu dama bayan ya kammala wannan zangon ya saki tsaya zai
wasu manazarta da masu ruwa da tsaki sun yi ta tofa albarkacin bakin su kan bukatar tabbatar da daidaito wajen rabon mukamin shugabancin majalisar dokoki ta kasa domin a samu fahimtar kowane yanki na kasar tuni dai yankin kudu maso yamma ya fitar da zababben shugaban kasa yayin da arewa maso gabas ta samar da mataimakin shugaban kasa shugaba Muhammadu Buhari wanda ke kidayar kwanaki har karshen wa'adin sa dan arewa maso yamma ne shi shugaban majalisar dattawa na yanzu Ahmed Lawan ya fito ne daga arewa maso gabas mataimakin shugaban kasa Farfesa Yemi Oshibanjo ya fito ne daga kudu maso yamma a halin yanzu yankin kudu maso kudu ne yake rike da mukamin mataimakin shugaban majalisar dattawa yayin da arewa ta tsakiya ke rike da mukamin mataimakin shugaban majalisar wakilai Madina Dauda mudir Amurka daga Abuja Nigeria
Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC yanzu kuma ga karshen labaran duniya.
Rahotanni da ke fitowa daga agasarin bankunan Najeriya na nuni da karuwan takardun kudaden naira da ke shiga hannun jama'a bayan da aka kwashe watanni da dama ana fama da karancin kuɗi sakamakon mataki da bankin CBN na sauya takardun kuɗi na naira ya dauka. Koda yake tsofin kudaden naira da su ne suka sake bayyana amma jama'a suna marhaba da shi kamar yadda wakilinmu a Lagos Babangida Jibrin ya shaida mana
wannan mataki dai na samar da kuɗi ga 'yan Najeriya ya biyo bayan barazanar da kungiyar kwadago ta Najeriya ta yi ne a gagashin sabon shugaban kungiyar Comrade Joe Ajaero cewa kungiyar za ta mamaye ofisoshin babban bankin tarayyar Najeriya ciki kuwa har da Abuja ganin yadda bankin CBN ta gaza wajen samar da kuɗaɗe duk kuwa da umarnin kotun kolin tarayyar Najeriya fiye da makonni biyu da suka gabata to koya al'ummar Najeriya suke ganin wannan mataki da CBN ta ɗauka na samar da biliyon naira wanda a da ta kwace daga hannun al'umma ga da abin da wasu suke cewa
sunana Abdullahi Malam Muhammad dangane da maganar kudade wanda gwamnatin tarayya ta bayar a sassa bankuna alal hakika wannan kudade an zai dan samu dama-dama amma har yanzu dai da saura kudade ba su wadata hannun jama'a ba
sunana Kabiru Yusuf mazaunin jihar Lagos biyu bayan umarnin da babban bankin Najeriya ya bayar na kara wada takardun kuɗi a bankuna to gaskiya zance ni dai na ga sauyi domin ko na je banki na karbi kuɗi na bulayi na karbi kuma tsofaffi ne
bisa ga dukkan alamu dai matakin da kungiyar kwadugo ta tarayyar Najeriya ta dauka da mamaye ofisoshin babban bankin kasar ya firgita gwamnatin babban bankin kasar da kuma mukarraban sa inda nan take so gudanar da wani taron gaggawa tsakanin kungiyar kwadugo da kuma ministan kwadugo Christine Gigi da kuma shi kanshi gwamnatin babban bankin Najeriya Godwin Emefiele anan ma kungiyar kwadagon ta bada umarnin cewa za ta dakatar da mamaye ofisoshin babban bankin kasar a sassa daban-daban na Najeriya har sai nan da makonni biyu bisa la'akari da kuma lura da yadda harkokin raba kudade ga jama'a ke gudana kamar da gwamnatin babban bankin tarayyar Najeriya ya roki kungiyar kwadagon da ta yi wa Allah da annabi ta kara mishi wa'adi domin samar da kudaden ga 'yan Najeriya yanzu dai a yayin da 'yan Najeriya suka zare ido su ga yadda za ta kaya tsakanin babban bankin tarayyar Najeriya CBN da kuma kungiyar kwadugo nan da makonni biyu Babangida Jibrin murya Amurka daga Najeriya
a gaida Babangida Jibrin da baba kuma makiri da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashin Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC yanzu kuma bari mu je ga shirinmu na ciwon yamace
Assalamu alaikum mai sauraro barka da hantsin wannan rana da barka da kasancewa da ni Aisha Mu'azzu a cikin shirin ciwon ya mace daga nan sashin Hausa na muryar Amurka. A yau mun gayyaci Hajiya Hawwa Mustafa Babura, ɗan asalin jihar Jigawa wacce a yanzu take zaune a jihar Missouri a Amurka. Sai Hajiya Urayya Musa wacce ita ma take zaune a jihar New Jersey a Amurka. Na kuma fara da neman jin ra'ayin Hajiya Hawwa a game da wannan rana da kuma yadda hirar tamu ta kasance.
Ina mai matuƙar farin ciki nuna murna ta da wannan rana ta mata saboda nuna muhimmancin ƴa mace ko mata a al'umma gaba ɗaya a duniya. Lallai ƴa mace tana da muhimmanci a duniya a matsayinta ta mace, a matsayinta ta uwa da take ƴaƴanta, a matsayinta ta shugaba wacce take da haƙuri da nuna juriya da sanin ya kamata a dukkan al'amura ba na cikin gida ba har na waje. Mata gaskiya a duniya a turance zan ce they have come along.
Suma ana damawa da su yanzu.
Tarihi yadda ya nuna ba ina nufin kamar tarihi a nan irin na kasashen wajen nan mata da ba ma a saka su a matsayin kamar a ce suna da ƴanci wanda yake daidai da na ɗa namiji. Kuma tsayin da ƴanci ba ina nufin wai irin kamar a ce kai ɗaya ba abinda namiji ya mace za ta yi. Ba ma irin wannan ba, ma alal misali wajen ilimi sai kika kamar sai an san ɗa namiji shi ne zai je ilimi. An sabunta darajar ƴa mace wajen neman ilimi. Amma yanzu ga shi nan kusan duk duniya still akwai guraren da ake gwagwarmaya amma dai akasarin kasashen duniya ƴaƴa mata suna da ƴancin su je su nemi ilimi. Sannan a da aiki ma na samun abin kan ke a matsayinki na ƴaƴa da ba a fahimta ba. Daidai ƴa mace ta zauna daidai abin da namiji ya bata, in bai bata ba ma ko ƙoƙo. Amma yanzu akwai dama da ta kawo da yawa yadda mata suke iya samun dama su yi aiki su samu na kansu kuma suna samun mataki a ilau.
To gare ki Hajiya Huraira, yawanci idan aka ce a baiwa mace dama za ki ga kamar wani rukunin mutane suna tunani cewa ana neman daidaito ne.
Amina ce Muhammad. Ita ce fa mace mafi yawa. Ni general na United Nations man duk da haka ai ba ta manta tarbiya ba ba manta kuma inda ta fito ba. Ta san cewa dai ita mace ce kuma a ga musulunci ko da yaya. Ko me ya ci gaban da ta samu an koyar da mu cewa namiji daga addinin mu har da tarbiyar mu cewa namiji shi ne na gaba. To yanda mazan mu suke tunanin cewa aka bar mata suka ci gaba zai kawo raini wallahi wannan abin bai kamata a ringa tunanin a haka don akwai mata da yawa da suka ci gaba suna abubuwa kuma da yake daban sha'awa da suke taimaka ma jama'a, taimaka ma garinsu da iyayensu da ƴan uwansu da fitar da danginsu daga talauci don suna da abin hannunsu. Ban tsammani in an ce wai a ce magan da suke wannan tunanin ya kamata su fara gajiya ba haka suke tafi ba. In mun ce a ba mace hanyar da za ta ci gaba ba wai ana cewa mace za ta zo tana dakar da kanta da miji ba.
Wannan tabbayar taki ce Hajiya Hawwa. Na ki ra'ayin duk da cewa yanzu kina ƙasar Amurka, na tabbata kina mu'amala da mutane a can gida Najeriya da kuma sauran sassan duniya. Yaya kike kallon al'amarin a nan da kuma can gida, kuma kamar wasu abubuwa ne suke janyo tarnaƙi wajen tabbatar da cewa mace ta kai ta cimma wani abu a rayuwa?
A gaskiya kafin ma na fara cewa wani abu wanda zai nuna ci bayan ko rashin samun ci gaba ga rayuwar ɗaya mace a nahiyar Afirka ma ba Najeriya kawai ba, sai na fara wa Afirka sosai musamman Najeriya ƙasa ta ta farko. Akwai ci gaba sosai matakai kala-kala da ya nuna mana because idan na lura zan ga a zamanin iyayena shi ne zamanin da mata ba a yace musu lallai su sami ilimi. Aka zo ga kan yayyena, a daga kan yayyena aka samu mata suna da ƴancin ilimi har da wasu da suke zuwa su yi aiki. Daga kan irina yanzu an ban mu mun fito ko da miji ko ba miji, iyaye daga kaina yanzu shekara ta na haura 50 amma tun daga kaina aka yace wa ya mace take iya fita kasar waje ta ilimi ta dawo ba lallai sai tare da mijinta ba to yanzu kuma ƴaƴan mu suna da samu mukami a shugabanci kamfanin nasa za a iya dauka yanzu Afirka muna da mata suna tuka jirgin sama muna da mata suna shiga cikin aikin kare ƙasa kamar soja da mukamai da yawa akwai mata likitoci so wannan samun cigaba ne kuma in kika tashi da cewa ko a kasashen da aka ci gaba musamman ƙasar America da kowa da yake kallo ya koyi da kita har a yanzu akwai gwagwarmaya a inda ba a kamanta mace da namiji kamar wani biyan aiki za ki ga kuma aikacin idan an tashi mace aikin da za ta shi namiji zai amma sai a tsara wajen biyan albashi sai a ba namiji fiye da mace to ganin cewa kasashe irin wannan ma da suka fi mu ci gaba har yanzu mace ba ta kai matakin namiji a daidaituwa ba a wasu ɓangaren to ai sai mun tsara wa kanmu mu kuma a Afirka da sauran ƙasashen mu irin su Najeriya a gaskiya akwai ci gaba amma fa akwai sauran aiki.
Na dawo gare ki Hajjia Hurira. Menene ra'ayinki game da tashin ranar da bana?
Ya kamata a wannan ya faru ma shekara da shekara. Matan mu na Najeriya ko na Afirka suna da kokari, suna da ilimi, suna da fahimta, suna da kwazo na neman abin hannu da kuma dinkin lura. Duk mace da Allah ya mata rufin asiri za ta koma ƙauyen ta ne ta yi taimako. To shi yasa ake cewa in aka taimaka ma mace ta ci gaba to za a taimaka ma jama'a don Allah. Ya yi masu lura da jalai masu tausayi iyaye ne ko yarinya kafa ma shi sarki ta halin da take halin da wanda za ta tashi ne ta lura da jama'a ba wanda take yi kawai ita ta ita ne so a ce wai yanzu ke faruwa ko man gida ne yanzu ne ya faru ya kamata a yi wannan abu wannan abin ya faru tun tuni dan muna da mata da yawa kamar Amina ce Muhammad ita ce fa mai ce maka yaro
babban sakatarin majalisar ɗinkin duniya
gaba daya kana rike da addininta kana rike da tarbiyyarta akwai wanda da gani an mata wani intaji karau abin da tana magana da fulatanci tana magana da Hausa wata saka suna cewa Allah ya yi baka wannan position ta kuma za ta tubu a Afirka dole ne su zo karkashin ta sai ban tsammani akwai wannan ma a cikin ta kawai ita ta san cewa an ba ta wannan dama wannan aiki ya kamata ta yi yadda za ta taimaka ma mutane jama'a gaba ɗaya ma ba mata kawai.
Me kike gani ya kamata a yi domin tabbatar da cewa ita mace ta ci gaba duk da cewa ɗaiɗaikun mata da na yi hira da su sun ce matan Afirka ni ma fa yanzu ana damawa da su amma da sauran rina a kaba.
Ya kamata a bar mata su yi karatu shi ne mafitar komai in mutum da ya karatu ba ko da an dan alalu nan aka ce ki je ki kasuwanci da shi ba za ki sai mai kar da kasuwancin nan gaba don ba ki iya yanda za ki cuccuya shi ba amma in aka bar ki ki kai karatu ko da karatun nan bai kai university ba wa ko da primary ne aka ba mata kan kai da wannan ranar farin ciki da gaskiya a kowane rana ci gaba mun to amma abin da zan ba matan magana daga cikin da muna samun an ba mu dan hanya mu ci gaba gurin da daukan wannan abu sai kika sun ya ce ku kai kai dan duk kudin ga jin mutanen da suke kasan kai abin da ba ma na kake cewa wani lokaci da aka ce Hajji ya hore da kin da ku ne rufan asiri ki dinga ki kai mu kama da kuwan ki da kauye ki ba ki da rufan asiri kana nufin cewa in ban kafa ku kai abin da ku ba kun za ku zo ki tabbe ni abin da ku ba kuma ina ba
Bisararo kada a sha'afa ana sauraron jirin ciwon ƙyamace ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka kuma da haka za mu naɗa taburmar shirin a yau. Sai zuwa makon gobe idan Allah ne kowa mai komai kai ne mu sake dawowa da wani sabon shirin. Yanzu a madadin bakin namu da dokacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka sai wanda ya daidaita mana sauti Solomon Abu ni Aisha Mu'azu nake cewa mu wani lafiya.
Yanzu kuma ga shirin jaridin ƙasar Kamaru.
Za an fara shan garin namu na wannan mako ne da jarigar Afrin ya Allah farkon shafin ta ta yabawa ministan tsaron kasar jamhuriyar Cameroon Mr. Joseph Getty Asomo wajen namijin kokarin da yayi na yakar maharan Boko Haram a jihar Arewa mai nisa kuma ministan da kansa ya yabawa zakarun tsaron kasar jamhuriyar Cameroon wajen da cewa da suka yi domin mulkushe halaharin yan ta'addan na Boko Haram wanda suka samu asali ne daga kasar tarayyar Najeriya jaridar da misaje kuma ta wallafa cewar an asalin arewacin kasar jamhuriyar Cameroon matasa yanzu haka sun fitar da waɗansu bayanai wanda suke suna goyon bayan dan shugaban kasar jamhuriyar Cameroon wanda ake kira Frank Diya sun ce su kan a ta bangaren su shine ya kamata ya gaji kujeran mahaifin nasa a zaben da za a gudanar mai zuwa manan da shekaru biyu masu karatuwa sai kuma jaridar Lushu anda ita kuma ta ce kotun TS ta gurfanar da tsohon kantoman bin cinikayyar kasar jamhuriyar Cameroon Duwara Musta Prince Tony Tony a yayin da ake bincikensa kan almundana da waɗansu maƙudan kuɗaɗe na gwamnatin kasar jamhuriyar Cameroon sai kuma jaridar Ekohosante anda ita kuma ta yi bayani cewar ministan lafiya na kasar jamhuriyar Cameroon Mr. Malula Malashi ya ce yanzu dai hukumar kasa tana ci gaba da gudanar da aiki kain jana'in domin kauraluwar cutar nan ta kwalara a kasar jamhuriyar Cameroon ta ce kuma tana kokari matuƙa gaya za su yi kokari su ga cewar sun cimma matsaya wajen yi wa duk al'umman kasar jamhuriyar Cameroon allurar rigakafi domin za a shiga lungu da sako birni da ƙauye an ga cewa an tabbatar da wannan allurar ga duk mazauna kasar ta jamhuriyar Cameroon jaridar Karara kuma cewa ta yi yan adawan kasar jamhuriyar Cameroon yanzu haka sun fara bayar da waɗansu shawarwari na game kansu waje ɗaya domin tunkarin zaɓe mai zuwa na shugaban kasar jamhuriyar Cameroon wanda suke nema su cimma burinsu wajen ganin cewar sun tabbatar ga shugaba kwaya ɗaya tilo wanda zai kara da shugaba biya sun ce muddin dai idan ba su yi haka ba za su iya kwace wannan kujerar daga hannun shugaban kasar ba wanda yanzu haka ya kwace shekaru 40 a kan karagan gadar mulkin kasar jamhuriyar Cameroon Le Guardian Post kuma ta kasar jamhuriyar Cameroon ta ce har yanzu dai tsuguni bata kare ba a bangaren yan awalan kasar jamhuriyar Cameroon an da yanzu haka masu dauke da makamai suke ci gaba da kai halhalansu kan al'ummar da basu gani ba a bangaren na yan awalan za mu kammala shayin jarin namu na wannan makon ne da jaridar The News an da ita kuma cewa ta yi yau shekaru hudu kenan da yan awari suke dauke ba daɗi a bangaren masu amfani da harshen ingilishi sai dai har yanzu jami'an tsaron kasar jamhuriyar Cameroon suna ci gaba da nuna cijiya wajen ganin cewar an kakkaɓe masu dauke da bindigan amma hakan yana kawo tseko ga al'umman wannan bangaren wanda yanzu haka ba sa gudanar da kasuwannin su waɗansu kuma ba sa kai ƴaƴansu makarantun zamani a bangaren na yan awari Muhammad Awal Garba muryar Amurka daga kasar Cameroon
yanzu kuma sai guzurin Ramadana
sai sunana Abdulhamid Malam Ahmadu mai wa'azi da magaram Niger a takaice zan yi jan hankali ga ƴan uwana matasa albarkacin cikin wannan wata da muke ciki mai daraja mai alfarma watan Ramadana wanda Allah yake cewa cikin Alkur'ani shahru Ramadana allazi unzila fihi alqur'anu hudan linnas shine wata na Ramadana wanda Allah ya sabbata wanda unzila fihi alqur'anu an sabbata alqur'ani a cikin shi sai Allah ya ce hudan linnas shirye ga mutane a farko abinda dan adam yake fara zamantawa bayan ya hutar ga halin kuruciya ta yarinta zai zamanto saurayi shi kuma saurayi mutun ne wanda zai zamana cewa yana da kwal luwa wadda a kullum tana buƙatar mizani abinda zai ja ta rayuwar da ta yi daidai ya zamana yayi rayuwa harkon shi ya amfana da ita a wajen tahiyyar da ita ganin ya shiri babban abinda za mu yi magana akai matashi ya kiyaye kanya daga barin shaye-shaye a cikin wannan wata mai alfarma saboda alqur'ani yana cewa wala tulqu bi aydikum ila tahaluka kala ku kai kanku ga abubuwan da za ku hallaka amma ya zamanto ga tagayyarar rayuwarka ko kuma tagayyarar hankalinka ko kuma kai asarar lokacinka wanda anan gaba in ka wuce halin kuruciya ta matasa zaka shiga halin zamantakewa ne zaka rike iyalanka shi ko yana da kyau a ce duk wanda zai shilgabanci ya rike gida ko ya rike wata jama'a ya zamana an same shi da hankali da nutsuwa kuma tare da lafiya yadda ita wannan al'umma zai ba da tarbiyya mai kyau Annabi sallallahu alaihi wasallam yana wadi a cikin hadisi yake cewa ya isko taron sahabbai samari yace ya ma'ashara shababi man istada aminkum alba'ata falyatazawwaj ya ku taron samari wanda ya samu dan abin hannu ya aure fa illam yastati ba zai iya ba annabi yace fa alaihi bisawmi na gare shi ya dinga yin azumi kenan wannan azumi mu matasa yana cikin abin da yake taimaka mana wajen ragewar sha'awa in ma ya zama da cewa baka da aure saboda haka bai kamata ba ga matashi ya zamana cewar a Ramadan ya dinga cin abinci ko kuma ya ci gaba da shaye-shayen shi saboda lalaci almuhim abin da musulunci yayi so idan Ramadan ya zo matashi ya zamana cewa ya zage ne damtsi wajen yawaita yin addu'o'i da yawaita yin azkar
to ba sauraron roba kida abin da ya soka kenan a shirin namu na wannan lokaci sai kuma gobe da ko kuma anjima da rana za ku ji wata sauraron abokan aikin mu da wani sabon shirin yanzu amma da Baba Yakubu Makeri da Solomon Abo da injiniyan mu Jimmy ni Mahmud Dalo nake cewa a wuni lafiya.